بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارا جدد غدير مغ الله سبحانه وتعالى ديداد موانا يني ميتارون البركة ينين تلاتة وان دي يو وطانا هدى مسلنشي ربيون الآخر ينا دقواني كي إشيرين دا تقوص هكارين هجرة دبول داري هدو دا أربعين دا هدو daidai da 22 goten 11 miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'us Sunna dake wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini a kwanakin mako. Idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratul Tauba sura mai namba ta 9 a cikin jerin girsurun Alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta. Karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 38 a wannan sura mai albarka suratul Tauba. Yau zamu tashi aya mai namba ta 39 a wannan sura insha Allah. Kafin mu je ga karanta surar kamar yadda aka saba akwai yan tambayoyi. Mai tambaya na farko yana cewa malam akwai wani mutum da nake so mu abota da shi to nayi amma shi bai yadda mu abota nan da shi ba to malam menene zan yi to ɗayan biyu dai ko akwai wani abu da ya bayyana gare ku wanda yake kyama a ce kun hada alaka ko abota da shi domin ba haushe ma yana cewa sai hali yayi daidai ake abota akwai yiwuwar waye Allah kana kan wa'ansu abubuwa da hibe masa rayuwarsa ba kuma ba zai yiwu a ce kuna tare da shi wani abin ya faruwa ba zai ji dadi ba in kuma duk an yi sa'a ba wani abu a wannan layi kai ba abin da kake yi kyama shi ma haka to sai mu dau hadisin manzon Allah ruwayan Abu Hurairah da shi da na Aisha Allah ya kara musu yadda da manzon Allah ke ce al arwahu junudun mujannada surayuka wata runduna ce wanda Allah ya yi su wanda suke sabawa da juna duk wanda gani suna abota a rayuwar mu haka abuwane da wane suna abota to rayukan mu ma agun Allah abokai ne rayuka suna rayuwa a sama ne yanda muke rayuwa a ban kasa to inda wani aminin ka ne wani abokin ka ne to a can ma rayukan ku gaskiya wani abota idan abota bata faro daga rayukan ku ba to a kasa ba za ku yi abota ba kullama ta'arafa ta'alafa tanakhara takhalafa idan rayukan nan sun hadu halin su ya zo dai sai a yi abota idan kuma ya saba sai kowa ya kyamaci kowa kuma a tsarin shari'a ba a ce kowa sai ya zama abokin ka ba ba zai yi ba abinda shari'a ba ta so kai gaba ce ba ta so a cikin ƴaƴanta ba ta so musulmai su yi gaba in ka kula da abin da yake faruwa a galibiya an ce wane da wane aminan juna ne to za ka ga an ka dau kashi 10 kashi 9 cikin 10 to ba wata alaka ta jini da hada su haka Allah ya kulle wannan aminantaka haka Allah ya kulle wannan abotar sai kuma agalab makoci da makoci ko gida ɗaya ko ƴan uwa kuma ba a samu fahimtar juna ba ana samu irin wannan abinda shari'a kullun take duba kai da kai dai kar kai gabar dan uwanka musulmi amma aminantaka ba yanda za a yi kowa ya zama amininka an fahimci wannan amma kai ba a ce kuma kai gaba da kowa ba idan har Allah ya sa halinku bai zo ɗaya ba abotar ba za ta yi ba amma dai ku zauna lafiya kar ku yi gaba kar ku yi wa juna fatan jafa'i ko shari amma aminantaka wannan Allah ne yake kullawa daga gare shi an fahimci wannan amma duk inda mutanen kirki suke kuma ana so kai kulla abota da su da aminantaka domin ana samun alkhairi a tattare da abotaka insha Allah Allah ya samu dace tambaya ta biyu shine yayi noma ya noma wake kuma har ya kai nisabi to ya halatta ya saida wannan waken ya sai masara ya raba wa talakawa na zakka waye saka ai ba wanda ya saka in gol ne an ce gol zaka bayar an fahimta in dawa ce dawa zaka bayar in wake ne wake zaka bayar in kudi ne kudi zaka bayar wannan da yawa mutane suna yawan tambaya game da wannan shedan ne yake nema ya bude musu kofa ne duk abinda ubangiji ya ce ai karka yi wani karka masa gyara kai kai abin da ya ce kai in wake bude ne zakka in rabin buhu ne samu bayin Allah ka ba su kai gabita amma zancen ka sai ka sai da buhun wake ka sai masara buhu biyu zai fi yawa ba wanda ya saka da wannan shi wanda ka bai wace shi ne ke da dama zai siyar ko zai ci wani hi dama sa ce wannan an fahimci wannan to da Allah mu dinga kokarin fahimtar nasi kar me dashi dan ya dinga mana wasuwasi wajen abin da ya dora mana na wajibi Allah ta'ala ya samu dace Allah ramma in firu kifafan ko kuma illa tanfiru yu'adhibukum Allah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim
نعم
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
نعم
والله على كل شيء قدير
آية دمك صحيح أكنت أماكو دي قباتا Allah ta'ala yana cewa malakum iza qila lakum munfiru fi sabilillah me ki gare ku idan an ce ku fito domin yin jihadi domin addinin Allah ya ci gaba me ki gare ku itha qaltum ila al-ard sai ku yi nauyi a ban kasa kasalanci ku kasa amsa kiran Allah da gaggawa wajen fita domin jihadi akan addinin Allah ya ci gaba kamar Allah iya ce me yasa kuke ganda me yasa kuke kasala kaga zargi Allah yake to da Allah ya gama zargin yayi fadakar akan kar ayi nauyi kar ayi kasala wajen fita domin ayi wa addinin Allah aiki to Allah yace illa tanfiru har in ba ku fita ba din kun zama kasalallu jikinku yayi nauyi kun yadda da zaman gida manzon Allah da sahabbai su fita zuwa ga jihadi kuna gida a zaune to Allah yace yu'adhibukum Allah zai muku azaba har in dai an ce ku yi wa addinin Allah aiki kun ki kun bar wa'ansu ne kadai suke yi duk da ya zama wajibi akan kowa da kowa to Allah ta'ala yake cewa yu'adhibukum azaban alima Allah ta'ala zai muku azaba mai radadi azaba mafi girman azaba ita ce azabar lahira wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah ta'ala zai canja ku da waɗansu mutanen idan kun ki to Allah sai kawo wa'ansu masu yin su yi ko Allah ya dauke ku daga doran kasar ko Allah ya kauda ku daga wannan matsayi kuna ganin kuma waɗansu ne za su zo kuma su aikata ta marayuwa haka take har in Allah ya baka dama baka taimaki addinin Allah ba sai Allah ya kawar da kai sai kawo wanda za su yi wa addinin Allah aiki ko da ranka ko bayan ranka hakan za ta faru shine wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja ku da waɗansu mutanen da ba halin ku iri ɗaya ba wala tadruhu shay'a su kuma za su cutar da addinin Allah da wani abu ko mun kankanta sa ba ba za su cutar da musulmai ba ba za su cutar da addinin musulunci ba wallahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah ta'ala mai iko ne akan komai dukkan abin da ya faru daga Allah ne yiwarsa ko rashin yiwarsa abu mai nauyi to Allah sai ya sauƙaƙa shi abu mai sauƙi kuma in Allah bai so ba sai abin ya zama mai nauyi domin dukkan komai da mallakarsa da jiyawarsa iya ga Allah subhanahu wata'ala na'am ayati goma na
illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
الله يتشي إلا تنصروه har in baku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama faqad nasarahu Allah to tini Allah ta'ala ya taimake shi an fahimta in kun ki taimakon sunnar manzon Allah tuni Allah ya taimake ta ya ce ku taimaki addini ku taimaki sunnar manzon Allah domin ku samu albarka a lahira ku samu albarka a duniya kuma ku samu albarka a lahira ba dan Allah ya gaza taimakon bane kuma ba dan ba zai iya bane ana so ku yi domin hakan ya zama sabab na samun tsirar ku a gobe alkiyama kuma hakan ya zama sabab na cin nasarar addini da wani abu da Allah zai amfani da ku wajen ci da addinin gaba amma da kowa zai zama mujrimi ya zama kafiri ba abinda zai cutar da Allah mulkinsa manzon Allah yayi hadisi cikin hadisin Imam An-Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa da kowa zuciyarsa za ta zamto kamar zuciyar wanda yafi kowa fajirci cikin ku kowa ba mutumin kirki to hakan ba zai rage Allah da komai a mulkinsa ba saboda ka in Allah ya ce ku taimaki addini kanku za ku taimaka in Allah ya ce ku taimaki sunnar manzon Allah kanku za ku taimaka in Allah ya ce ku mara wa manzon Allah baya kanku za ku yi wa ba dan Allah ya gaza bane to shine anan Allah ta'ala yake fadawa waɗanda suke in fita yaƙi da manzon Allah ko suke kin goya masa baya to illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba kun dafa masa baya an fita jihadi da ku to faqad nasarahu Allah tini Allah ta'ala ya riga ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru ai a lokacin da kafirai suke sanadiyar fitarsa daga garin Makka a lokacin da suka matsa masa lamba kuma Allah ta'ala ya umarce shi ya fito yin hijira wanda karan farko ya je ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a gidansa sai ce to Allah ta'ala ya bani umarni na fita na bar garin Makka na tafi Madina bisa hijira sai sayyidina Abubakar ce asuba ya rasulullah manzon Allah ka tsaya da ni za a tafi yace ina son wannan tafiyar da ni za a yi ya rasulullah sai ce to shikenan ka shiga mutum sai na abakare shirya suka fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da ketowan alfijir suka bar gare Makka suka fita suka kama wata hanya mai duwatsu mai kwazazzabai domin suna so su kuye kada a gansu domin a lokacin kafirar Makka sun ba da oda cewa duk inda aka ga manzon Allah hayyan kana aw mayyitan a kawo shi, duk wanda ya kama manzon Allah za a bashi raƙumi ɗaya. Haka suka sa wannan, kuma haka suka baza zarata majiya ƙarfi masu ci a bagas domin a kawo manzon Allah mutum ya samu wannan kyauta din. Manzon Allah aka yi bargari Makka da shi da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. To shine Allah yake tunatar da musulmai anan a wannan lokaci ma Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idza akhrajahu alladhina kafaru min Makka, lokacin da kafirai suka yi sanadiyar fitarsa da garin Makka. A gane ko? Idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnay, daya da na biyunsa. Thaniyasnay ma'ana mutum daya da wani, he suka zama su biyu kenan. Ɗayan da kowa ya san manzon Allah ne, wannan bila shakka bila ikhtilaf an tabbatar manzon Allah ne. Amma na biyu bittifaqi al-muslimin shine Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, kamar yadda Ibn Ashur ya faɗa cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir, ya ce shi manzon Allah shine na ɗayan, kuma na biyu shine Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Ya ce bitawatir al-khabar, a bisa jerin gyar hadisan da sun fi ƙarfin ƙirgawa, su ne tawatur, wanda magana ta fi ƙarfin a ƙaryata. Wa ijma' al-muslimin kullihim, Ibn Ashur ya ce dukkan musulmi, idan malamai suke maganar ijma'in musulmai akan qadiyya, ai ijma'in malaman addinin musulunci. To ijma'in malaman musulunci sun ce na biyun sai na Abubakar, babu khilafa akan wannan. Inda aka samu dan ta cewa game da wannan magana shine bangaren Inshiya Ar-Rafida, su ma din da kura ta kai bango suka ce eh sun yadda sai na Abubakar ne sun yadda shine. To amma wai abin da yasa manzon Allah ya fitar da shi domin kare bar shi a garin Makka ya fada wa kafirai inda ya tafi. To wannan shine abin da suka faɗa kenan, sun yadda domin an sa su a kwana ba za su fita ba. In magana ake ta karatu da ilimi ba yanda za a yi su ba sai na Abubakar bane ba zai yi ba, domin sira ta tabbatar, nasi ya tabbatar, yau da gobe ta tabbatar, komai ya tabbatar da haka ne, magana ba za ta zama ƙarya ba. To amma sun ce eh hakan ne, amma manzon Allah ya tafi da shi domin kare bar shi a gida ya je faɗa wa kafirai ga inda ya tafi, a bi shi a kamo shi, domin tsana da gaba da adawa irin ta Shi'a ga Sayyidina Abubakar da Umar da Usman, Allah ta'ala ya ƙara yarda da su. Wannan zunzurutun adawa ce da ƙiyayya, kuma ƙiyayyarsu da su ba abin da za ta rage su da su, sai dai su ɗin zamto cikin bala'i da musiba. Mutumin da Allah ya wanke ya ce radiyallahu anhu marduan, to duk sukanka duk baƙin fentinka me zai masa? Ba abin da zai masa. Mutanen da Allah ta'ala ya tabbatar da ‘yan aljanna ne tun suna duniya, to sukarka da su da faɗa musu baƙar magana me za ta yi musu? Babu abin da za ta yi musu. An fahimta? Saboda ka nasi bila adadin ya tabbatar da cewa Sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ‘yan aljanna ne. Manzon Allah ya faɗa, kuma Allah ya nasanta ayoyi makamanta wannan, wanda Allah ya ce su ‘yan aljanna ne, kuma Allah ya yarda da su, ma sun yarda da Allah subhanahu wataala. An fahimci wannan? To Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka kasance shi da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da suka fita da gari Makka idhuma fil ghar, a lokacin da su biyun suka kasance cikin kogo. Wa huwa gharu fi jabli thawr, shi ne wani kogo a saman dutse, ana ce masa jabli thawr, shi dutsen ana ce masa jabli thawr, akwai kogo a saman dutse. Da Sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam he suka shiga wannan kogon su dan huta, domin sun gaji da tafiya ga hanya babu kyau, ga yunwa, ga kishirwa. Kharijin Makka min junubiha, shi wannan hanya da suka bi iya kudancin Makka, sun bi hanyar sun fita daga Makka ta kudu da ita, suka bi wata hanya mai kwazazzabai marar kyau cikin jeji da duwatsu, suka bi wannan hanya shi da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Wa bainahu wa baina Makka nahawu khamsata amyal, tsakanin Jabal Thawr ko garu Jabal Thawr da garin Makka akwai mil guda biyar, aƙalla wajen kilomita 7.5 zuwa 8. Haka suka take kafin su samu gunhutun farko, suka zauna bayan sun shafe wannan tafiyar a ƙafa. ko iya tunawa sun fita cikin tsoro da furgiji ba ba tafiya bace ta sanyin zuciya ba tafiya bace mai dadi domin an zo an kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a far masa a kawo shi a gidan Allah ya bashi umarni ya fito daga gidan ya tafi sayyidina Ali radiyallahu anhu ya je shi fida sai kwanta kuma haka akai in sai leka sun ga mutun akwance sai iya kwance zai taso ai nan kuttini manzon Allah ya bar gare maka yadda sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya sa sayyidina Ali ya kwanta kan shi fida sa manzon Allah lokacin da ya fito Allah ya dora musu gengedi ko bacci mai nauyi har ya ebi kasa ma yake zuba musu aka suna kofar gidansa suna tsaro ga makami ga adda ga gariyo ga sanda amma manzon Allah ya fice waje Allah min baina aidihim saddan wa min kalfihim saddan fa aghshayna Allah sai makantar da su wa hum la yabsiruna ba sa gani ko ga idan abu da ba za su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya girga ya bashi tsaro da kariya shine Allah ta'ala ke cewa izhuma fil gari lokacin da suke wannan kogo na garu saurin fi dariqi aljabalai malamai suka ce a wata hanya mai kozazzabe da dutsuna wal garu athuqba fit turabi aw isqat idan aka ce algar kogo to wani rami ne a cikin ƙasa ko akan dutse shine algar da larabci to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar he suka shiga wannan kogon dutsen wani dutse ne kaman rami ne a jikin sa he suka shiga suna shiga sai Allah ta'ala ya turo al-ankabut gizo-gizo sai yana akan kogon ya lullube kogon su kuma waɗannan kafirai ƴan bin sawu sun biyo sawun manzon Allah da shi da yi da sayyidina Abubakar sun zo har inda suka shiga domin suna da ƙwararru wajen iya bin sawu suka zo manzon Allah da sayyidina Abubakar suna cikin wannan kogo sun tsaya akan kogon amma sai suka ga nasajal ankabut gizo-gizo ya yi gida har ma wata ruwayar wanda asira ta zo ba a nasi ba cewa har kurciya ta zo ta yi kwai ago sun ga gasawu ya kawo su gun amma kuma kogon dutsen gashi har da yanar gizo-gizo bayan da za a yi ko mutum ya shiga guyen zai zo a ce gizo-gizo ya yana ago ba zai yi ba sai gunda ba motsin dan adam lokaci mai tsawo sannan gizo-gizo zai samu damar yana ago to wannan iya cikin kariya da Allah ta'ala ya biya manzansa bisa sababin nasjil ankamut har sayyidina Abubakar yake cewa radiyallahu anhu da ɗayan su zai duba kafar sai gyara takalmin sai ce la ra'ina wala da ya ga mu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma bacci ya kama shi amma sayyidina Abubakar iya cikin mushakka iya cikin damuwa domin kada su gansu an yash'ur bihil mushrikuna fayusibuhu bimudarra iya tsoron kada mushrikai su gansu cutar da manzon Allah shine damuwa da sayyidina Abubakar aw yarji'uhu ila makka ko suna tsoron sayyidina Abubakar iya tsoro su gaishe su gansu su maida su zuwa ga makka karfi ga yaji to wannan abin shine ya dami sayyidina Abubakar hankalin sai tashi ya sai in sun gansu za su iya cutar da manzon Allah in sun gansu za su iya kama manzon Allah da karfin su ya maida shi garin makka wannan kuma tozarci ne wannan kuma ayyawa manzon Allah haka abu ne wanda ba abu ne mai kyau to sayyidina Abubakar tunanin wannan sai samu kansu cikin damuwa da dimuwa sai manzon Allah da ya gaba sayyidina Abubakar ya damu hankalinsa ya tashi sai ce la tahzan karka damu karka samu bacin rai inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu an fahimta Allah yana tare da mu wa hadhal qawlu sadara minan nabiy sallallahu alaihi wa Abubakar radiyallahu anhu wannan magana manzon Allah ne ya faɗa zuwa ga sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana karka yi bakin ciki karka damu Allah yana tare da mu a lokacin sun buye cikin wannan kogo sayyidina Abubakar hazinan ishqaqan ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya damu sosai domin dan farwo su da shaqo su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakan ya faru sai gama dibi-dibi tun suka tafi manzon Allah sayyidina Abubakar suna cikin wannan kogo suna zaune can da lokacin fitar su yayi sai Allah ya ba su idan su fito su kama hanyar su tafi to akwai daya daga cikin waɗancan da suke biyo sawu ya nade iya so ya cira kuma 100 iya so ya ga motsin manzon Allah ya je ya fada a zo a kama shi ana ce masa Abdullahi bin Uwayrikin ko shi dai ko wani mai suna irin wannan bayan ya fito can sai hango manzon Allah da sinna baka suna tafiya sai zabir dokin sa da dokin ya hango inda manzon Allah yake ko sai dokin yi dokin ya kafi a guda ya buga shi gaba da bayan dokin yake tafiya har ma ƙasa take nema ta kama dokin ya daga hannu ya ce manzon Allah cece ni manzon Allah taimake ni sai ce shikenan koma tafiyar ga sai dokin ya fito yi bayan koma sai ya sake tuno raƙuma ɗari ba sai ya sake garzo ya dokin ya taho dokin iya doso inda manzon Allah ke sai ya sake kadewa ya sake ƙasa za ta haɗiye shi da shi da dokin gaba ɗaya manzon Allah taimake ni taimake manzon Allah suke ta juya tafiyar ga koma sai suke sau uku da manzon Allah da shi a haka ku duba sanyin hali da zuciya wanda babu irinta irinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya ka san irin bin da yake yi ma ka san bi yake ma domin a halaka ka kuma shi Allah zai halaka yi kace Allah ba yanzu ba ya shi bil mu'minina ra'ufur rahim da aka yi na uku manzo Allah ya ce in ga ƙara dawa ka kafe ba abin da zan yi ma koma to da ga tabbas zai iya halaka sai ya koma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Abubakar ya sa yassana na asma yar uwar na Aisha radiyallahu anha ta dinga ɗauko ɗan abinci in an yi ta biyo sau ta kawo musu tana biyowa kuma ya tura Abdulrahman bin Abi Bakar ɗan uwar na Aisha ya ce to ka je garin Makka ka dinga zagayawa ka ji me yake faruwa bayan an tabbatar manzon Allah ya fita to me ake tattaunawa a garin Makka idan ka zama kamar ɗan leken asiri yes 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 to duk abin da kai jiyo to cikin dare sai ka lallabo su ka fara mana sai na Abubakar ya sa ƴaƴansa guda biyu suna wannan aikin ɗaya ta kawo musu abinci ɗaya kuma ya jiyo labarin da yake faruwa zuwa ga yansu ita na Asma a lokacin aka samu mata sunan manzon Allah ya samu mata kinayar zatu ni daƙai mi mayafi guda biyu ma'abuciyar mayafi guda biyu an ce an zuba abinci a akwashi an duba an rasa abin da za a sa akwashin ta rike ta kaiwa manzon Allah da babanta tana da wani mayafi su ta yaga shi biyu ita daure wannan akwashin da shi tana zuwa manzon Allah sai ya samu mata wannan kinayar zatu ni daƙai ta ya gazgelanta ko zaninta ko wani gwadanta ta ɗaure abincin da suke kaiwa babanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nana Asma ita ce matar Zubair bin al-Awwam ita ce mahaifiyar Abdullahi bin Zubair an fahimta wanda ake cewa nana Aisha ummi Abdullahi to wannan dan addatta ne ake kinaya da shi ita nana Aisha bar taba haihuwa ba Allah ta'ala ya kare da ita to haka ya faru tsawon kwanaki manzon Allah ya tafi cikin wannan yanayi da firgici da tsoro da hidda sai na Abubakar suka yi nisa har Allah ta'ala ya kai su zuwa garin Madina to Allah ta'ala ki talata hazan inna Allah ma'ana wal ma'iyya ma'iyya muayyana al i'ana wal inaya domin Allah iya tare da su kuma iya cikin taimakon su Allah iya tare da su iya taimakon su kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa annabi Musa da annabi Harun qala la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa ara ina jinku ina ganinku ba abin da zai same ku to irin su Allah ya maimaita wa sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahzani inna Allah ma'ana kar ka yi bakin ciki Abubakar kar ka damu ba abin da zai same mu inna Allah ma'ana Allah iya tare da mu fa anzalallahu sakinata alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa zuwa gare su wa tilka sakina hiya muzhirun min mazahirin nasrullahi hiya ka samu kanka cikin firgici da damuwa da tashin hankali kuma Allah ya kama nutsuwa to ba mu shakka alama ce daga alamun cin nasara an fahimta da Allah bai yi nufin cin nasara ka ba sai ya barka cikin tsoro da firgici to sai na Abubakar iya cikin firgici to sai Allah ya sauko da nutsuwa wannan nutsuwar sai ta nuna alama ce Allah zai sa su ci nasara suka samu nutsuwa cikin wannan kogo fa anzalallahu sakinata alaihim wa ayyadahum bi junudin lam tarawha Allah ya sa musu nutsuwa shine itminanin nafs inda al-ahwal al-muqawwifa shine samun rai cikin nutsuwa cikin wani hali abun tsoro wa ta'ayyun kuma Allah ta'ala ya taimake su ya karfafe su wa nusra Allah ya dafa musu shine fa anzalallahu sakinatahu alaihim wa ayyadahum bi junudin lam tarawha Allah ta'ala ya karfafe su da wata runduna da ido baya ganinta su ne rundunar mala'iku so biyun Allah ya turo malaiku su taimake su raka su kini ayi wa ayyadahum bi junudin lam tarawha waja'ala kalimata alladhina kafaru sufla Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce a ƙasa ay alhaqilatu daniatu alfadiya ita ce kaskantacciya wulakantacciya wal kalima asluha lafziya min alkalam idan aka ce kalima to a asli a magana ta larabci wani lafazi ne ne kalma an fahimta amma summa utlikat ala al-amr wa sha'an ita kalmar sai Allah ya juya ma'anarta ta koma al'amari da wani sha'ani mai girman gaske kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin faj'alha kalima an fahimta wannan bara'a da Allah ya sa annabi Ibrahim yayi wa gumaka da abin da suke hada Allah da shi wajen bauta wannan malamai suna ce ita ce ma'anar kalmar shahada sun ce wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un bara' shine kamar la ilaha bara mimma ta'budun ba wani abin da zan bautawa ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba illa allazi fatarani ma'ana hine illa Allah haka malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fassara cikin kitabut tauhid wanda yana cikin tafsiru kalimatu la ilaha illa Allah he ka wannan ayar a wannan gaba din cewa iz qala ibrahim li abi wa qawmi inni bara'un mimma ta'budun la ilaha annafiyu kenan da yace illa allazi fatarani hine illa al isbat kenan an fahimta to wannan kalmar sai Allah ya maida kalmar shahada waje al'a kalimatan baqiya fi akibihi la'allahu yarji'un duk abin da ya kunshi kalmar shahada na tauhidi da bijirewa gumaka da ayi abu mai kyau a bar mummunan abu da kaza sai Allah ya dunkule mai da shi kalma kun ga nan kalma ba lafaziya ake nufi ba kalma al'amru wal inayatu wa sha'an ake nufi an fahimta zai ƙara fitowa fili wa iz ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu Allah ya jarrabi annabi ibrahim da wasu kalmomi bi kalimatin ay ashiya amina takalif an ce kalimatin ana nufin wa an su al'amura na dora nauye nauye na shari'a kamar yanda Allah ya ce yanka dan sa iya cinye ibtala ibrahim waqtinalihi da kuma Allah ya sa annabi ibrahim da kansa yi wa kansa kaciya annabi ibrahim ba wanda ya masa kace shi yayi wa kansa aka jarrabawa ce kuma ya girma an ce ya kai shekarun balaga ya sa malamai suka fada wata kaida ta ilimi kuma shi manzon Allah dama da kace sa ka haifi shi sallallahu alaihi wasallam an ce ganin tsiraicinka a matsayinka na baligi haramun ne kai ka bayyana tsiraicinka da gangan ko wani ya ga tsiraicinka da gangan haramun ne duk wanda ya kai shekarun balaga ba a yi masa kaciya ba wa'ansu malaman sun ce sai dai ya yi wa kansa da kansa in ba zai iya ba kuma wanda zai masa domin haramun zai aikata an fahimta wannan wata ka'ida ce al-ilmiya suka fitar shi yasa ake kokarin aiwa yara kanana kafin su kai shekarun balaga ganin tsareinsu a lokacin bai zama to haramu kamar yadda baligi zai bayyana tsareicin sa ba to duk wannan abubuwan sai suke Allah ya dunkule su bi kalimati aka sa masa suna kalima daga nan akwai wani misali da Allah ta'ala yake fadawa na Maryam an gane ko Allah yake cewa ya Maryamu inna Allahi bashiruki bi kalimatin minhu ya Maryamu Allah ya miki albishir da wata kalma da wata kalma daga gare shi an gane da kyau ita wannan kalmar sai Allah ya ce shine Isa almasihu bi kalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin to annabi Isa addun kulansa Allah ya ce mai kalima ay amrun ajibun ko waladun ajib anan kalma tana nuna wani abin mamaki wanda annabi Isa shine yazo duniya ta irin wannan hanyar duk duniya gaba daya to sai Allah ya mai da zuwan annabi Isa duniya ta wannan hanyar sai ta koma kalima ana fahimta a wata ayar sai Allah ta'ala ke cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah sai ya sanya kalmarsa kalmar ubangijinka ta cika sidqan wa adla ai ahkamihi wa wa'dihi wa idihi kalmar Allah ana nufin hukunci hukuncinsa gaba ɗaya ku yi ku bari iya cikin wata mat kalimatu rabbik kuma wa'dihi alƙawarinsa na alkhairi ga yan aljanna iya cikin kalimatu rabbika alƙawarin azaba ga masu sabansa iya cikin kalimatu rabbika an fahimta wannan ayin misalin yayi saka ku yawa saboda daliban ilimi idan kalma tana daukan kalimatu lafziya tana daukan kuma al'amru wa sha'an an fahimci wannan to Allah ta'ala sai yake cewa waja'ala kalimatul ladina kafaru sufla sai Allah ya sanya kalmar kafirai ta zama to sha'anihim wa kaidihim so kuma kalmar kafirai al'amarin su da kaidin su an fahimta kullu kullun su da sharrukan su shine kalimatul ladina kafaru an ce wa kalimatullahi ba a ce wa kalimatallahi ba an fahimta an ce kalimatullahi aka ce hiyal marfu'ah lafzan wa ma'ana idan ka ce kalimatullahi ka mata nasaba to a ka'idar wajibi ka mata dhamma domin marfu'iya ce ita kalmar Allah kullun ita ce a sama marfu'atan lafzan wa ma'ana duk inda kalmar Allah take ita ce a sama in a lafazin ne ma dhamma za a yi mata in a ma'anar ce ma ita ce a sama kalmar Allah hukunci hukuncinsa da alƙawarin su ne kullun a sama ba abin da zai rinjaye su shine wa kalimatullahi al-uliya kalmar Allah ita ce a sama ita ce madaukakiya kalmar Allah anan fa hiya dinu wa sha'anu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin shine addinin Allah da sha'anin masu imani da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kalimatullah addinin Allah kalmar Allah ce sha'anin manzon Allah al'amarin sa kalma ce ta Allah al'amarin masu imani kalma ce ta Allah an fahimta wallahu azizun hakim Allah ta'ala shine mabwayi kuma shine mai hikima na'am aya ta gama
infiru khifafan wa وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
الله كيتشوا انفروا كفافا وثقالا تنشن دي بايكر كومانتا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله har yanzu wannan magana Allah yake maimaitawa can an ce Allah ta'ala yana cewa illa tanfiru yu'azzibukum azaban aliman nan kuma an ce infiru kifafan wasiqala duk dai ana nuna muku cewa wajibcin taimakon addinin musulunci wajibcin taimakon duk abin da ya shafi addini da karfinka da dukiyarka da mukaminka da iliminka da hikimarka da duk abin da Allah ya hore ma wannan wajibi ne a gun musulmi ya taimaki addinin musulunci da kowace irin dama Allah ya bashi shine infiru kifafan wasqala idan manzon Allah ya ce ku fito to ku fito gaba ɗayanku kifafan wasqala marasa nauyi da masu nauyi an fahimta kifaf jam'u ne na khafif ai wa huwa sifa mushabbaha min al khifa wa hiya al hala lil jismi fa yakunu sahalut tanqul min sahalut tanqul salatul hamd yace kifafan wata sibba ce mushabbaha wanda an cira tota daga al-khufiya ko al-kifa abinda yake shay'un tafih abinda ba shi da nauyi fi yakunu sahalut tanqul duk abinda aka ce kifaf to iya da saukin motsi to wa'an suka ce kifafan kaman shabab matasa idan an zo an ce a fito a taimaki addinin Allah to ku fito marasa nauyi da masu nauyi idan ka dauko mutum mai iyali mai mata da yaya ka dauko matashi da Allah waye kifaf waye sikan ai matashi ne kifaf ba shi da nauyin kowa iya zuwa zai zaro barandamin sa ko ya fita amma shi kuma magidanci mai iyali iya da nauyi kanshi sai ya saita ya shirye inda gidansa zai kasance ko bayana shine da ku matasa da ku masu iyali kowa ba a bar shi ba hine infiru kifafan wasiqalan wa asu kuma suka ce kifafan sune alfuqara siqalan alagniya sai kifaf talakawa to kai talaka ai talak ba ka da nauyi ai me ka aje ba ka da wata kadara ba ka da wani investing a can da can da can amma shi ko mai kudi iya da investing a can iya da company a can iya da kaza a can ya faza hannun jari kaga ya zama siqalan iya da nauyi akwai abubuwa da yawa a kansa kai kuma talaka kifaf ba ka da komai in an zo ana magana taimakon addinin Allah da kai talaka da kai mai kudi kowa ya taimaki addinin Allah da kai matashi marar iyali da kai mai iyali kowa ya taimaki addinin Allah wa asu kuma suka ce kifafan wa thiqalan kamar masu mulki da talakawa ko masu mulki da masu da mabiya mabiya sune thiqal wanda nauye nauyen masu mulki ba kusan irin halin da suke ciki akwai ba kullun wani baya bacci sai ya samu security report na jihar in gwamna ne na karamar hukumar sa in chairman ne na kasa sa in shugaban kasa ne amma kai ka damu da wani karanta security na ruwan gari shi ba haƙinka bane ba nauyinka bane amma ko feji 50 ne sun karanta ka ba su yi bacci kuma sun yi kuma da kehin da jami'an tsaro ina ne matsala ina za a toshi ina za a toshi duda ka za a ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza wannan nauye nauyin iyakan masu mulki shi yasa suka zama siqalan kai kuma bi da ba nauyin kowa kanka a gwamnatance kai ka zama kifaf ba wani nauyin jama'a kanka ba wani can ya barke da rigima can ana so akai taimakon gaggawa can an yi ambaliyar ruwa can annoba ta barke duk kai ba ruwan kai dai ga musu addu'a kawai amma so kuma dole sai sun ce wani ba sai sun sauke nauyin da Allah ya dora musu akan wannan kaga sun zama siqalan ka zama kifaf an fahimta wa'ansu kuma suka ce kifafan sune masu tafiya kan abin hawa asra almashi wanda suna da gudu zuwa inda ake bukata nan da nan za su je kifaf kenan siqal ko masu tafiya a kafa he sun dade kafin su je an fahimta duk wannan iya cikin abin da zai taimaki dalibin ilimi wajen fassara irin wannan daidaikun karamu a Qur'ani wanda a galibiya zuwan su ba a ku ina suke zuwa ba a irin wannan zirin suke zuwa sau ɗaya ko sau biyu ko sau maimaita sau ɗaya shikenan to kifafan wasu galan diddai wanda ka ɗauka in talaka da mai kuɗi ne haka ne in mai iyali ne da saboda yi mara komai daga yi cikinsa zai ci indomi da shayi ya fice ya kwana ba ruwansa da kowa to haka ne in ka ɗau masu mulki da mabiya haka ne in ka ɗau kaza da kaza masu tafiya kan abin hawa masu tafiya da kafa duk haka ne duk fasar da kai tayi ine in firu kifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wajahidu sannan ku yi jihadi ku yi aiki riris domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah ya ce bi amwalikum wa anfusikum ku yi wannan da dukiyoyinku da kuma rayuwarku bil mali wan nafsira an fahimta akwai wanda biyun sun zama wajibi kan shi zai sa dukiyar kuma zai fita kamar yadda sahabbai suka yi irin sai na Abubakar irin sai na Uthman irin sai na Abdurrahman bin Auf da sauransu sai na Uthman radiyallahu anhu a yakin Tabuk da wannan ayoyin duka kusan a yakin Tabuk ake magana har yanzu to an ce sai da ya bada gudunmawa ta raƙuma guda 300 da abinda mahaya raƙuman za su bari a gidajensu da makaman da mahaya raƙuman za su nema a ka sai da ya tanaji guda 300 ya ce fi sabilillah ya rasulullah a je a yi wa addinin Allah aiki daga nan manzon Allah ya faɗo ta kalma akan Uthman wanda bai taɓa faɗar ta akan wani sahabi ba an ba shi ba ya ce ma darra ma fa'ala Uthman ba'da yau daga yau ba wani abu da zai kawo sai na Abubakar cikas game da ya ga aljanna abinda manzon Allah ya ce kenan ma darra ma fa'ala Uthman ba'da yau daga yau din nan ba abin da zai kawo sai na Uthman matsala wajen ya kasa ya ga aljanna ba zai yi amma kai mai bakaken kashi kake zagi kana cewa yayar da kai ne ga yardan ai
kana cewa kaza da kaza da kaza ga wanda ga wanda manzon Allah ya faɗa alƙawari akan sa kuma an ce la yandi qanil hawa innahu ila wahayin yuha duk abinda manzon Allah ya faɗa babu san zuciya abane wanda wahayi ne musayna abubakar duke sai fito da ita aka ce miki addini kuma ya shiga da kansa aka tafi yake wajahidu bi amwalikum anfusikum sai na abubakar ya taba raba dukiyarsa biyu ya taba ebo dukiyarsa sau uku ma duka abinda ya mallaka sau ɗaya sau uku iya kawo manzon Allah ayi wa addinin Allah yake kuma ya fito ayi da shi wajahidu bi amwalikum anfusikum amma yanzu ka ba da 1200 da musu sai ka zauna a gida kana ta waya to yaya yake ciki ba kun ce za ku je da awa ba ina kuka je kun dawo kuna hanya 1200 da musu ka bayar amma ka dawo mutane da waya ka bayar ka je da kanka haka ake so ka kwaikwayi sahabbai kenan tunda akwai wanda biyan yake zama wajibi a kansu su ba da kudin kuma su je da kansu akwai wanda ɗaya yake zama wajibi kanshi kana da dukiya amma baka da koshin lafiya sai ka dauko dukiyar ka taje akwai wanda talaka ne bashi da komai amma iya da ƙarfi sai ka fito kai kanka din ayi gumurzu da kai irin yadda da yawa daga cikin sahabbai suke yi irin su Khalid bin Walid an fahimta irin su Hamza bin Abdul Muttalib irin su Ali bin Abi Talib irin Sa'd bin Abi Waqqas wanda wani takwabin da zai fita yaki ma bashi da shi akwai lokacin da aka fita yaki Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas iya sara da takwabinsa da yake hannu sai takwabin ya kare takwabin ya lalace bashi da wani makamin da zai shiga wajen abokan gaba da shi sai ya garzo yogun da manzon Allah yake iya daga hannu ya ce ya Rasulullah bana da takwabi a ban takwabi to manzon Allah iya karkashin wata bishiya ya sanya hannunsa mai albarka sai ciro wani reshen bishiya sai sa da ke ce mazala kuma ice me zai yi ana son takobi kuma ice me zai mun da ya ciro wannan icen manzon Allah sai jefa wa Sa'ad Sa'ad iya rike wannan icen sai zama takobi kuma iya rike icen a hannun sai zama takobi ya shiga yake yaki da shi sallallahu alaihi wasallama iya cikin mu'jiza akwai wani abi katta da shi ma ana wannan yakin sai wani ya harbo kibiya sai ta fitar masa da idonsa kwarin imani da kwarin rai irin na sahabi sai bi idan nasa da gudu ya dauko idansa bai tsaya ya kama in kai ne ya za ka yi wayo Allah na mutu kuma ka zaka cewa amma idansa fa ya fadi iya gudu ya bi shi a guje ya kama idansa bai kula da jinin ma da yake zuba ba bai fadi ba iya dauko idan ya dora shi ta hannunsa ya garzo inda manzon Allah yake yace manzon Allah ga ido na ya fita mu gaishe manzon Allah ya dauki karbi idan a hannunsa ya goge kasar ya gogoge sai ya ce matso da ya matso sai ya saita gunda kwarin idan yake sai ya buga idan sai ya ce dami idan ya zauna ya ce wallahi ya ji ya ƙara gani ma a kanda to irin waɗannan su ne irin yadda sahabbai suka ba da rayuwarsu ga manzon Allah sun ba da rayuwar gaba ɗaya Khalid bin Walid ya ce ya zauna a jikinsa ba wata gaba da babu suka ko sarar takobi a jikinta in dai gaba ce a jikinsa wallahi babu kuma duk a jihadi fi sabilillah yake masa akwai wani dan uwan Anas bin Malik ana ce masa Abu Ubaida bin Malik shi wannan lokacin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin ana yakan ahlur ridda kun san sayyidina Abubakar ya sha wahala a kalifancinsa iya hawa bai samu sauki ba su da yawa sai aka ce an yi ridda kawai an bar musulunci in banda mutanen gari maka yan da'if sun yi ridda yan maka da yawa sun ce ba za su bi su ba sai na Abubakar aka yayyawo an san daga cikin sahabbai ma suna ganin ba zai yake su ba daga nan Allah ya taimaka da yawa daga cikin sahabbai suka fahimci a yake su aka yake su sai suka aka rutsa su sai suka samu wani gida sai suka shiga sai suka rufe gidan suna da yawa a gidan ya za a yi su fito ya za a yi su fito an kasa shiga kuma su suke su fito sai shi Abu Ubaida bin Malik yace a tattaga a jefa ya ci shiga dai ba yace a tattaga shi a jefa shi wallahi ka akai aka tattaga shi aka jefa shi suna saran sa suna sukan sa amma sai da bude kofar kaga wajahidu bi amwalikum anfusikum an fahimta wannan ya zamto izina gare ni ya yan uwa duk inda ake da'awa duk inda ake wa'azi duk inda ake wani program na addinin musulunci ko wani activities na addini da zai yada addini to bayan kana da hali ka sa gudunmuwa ka je da kanka duk matsayin ka kai sai na Abubakar ne, ka kai Umar ne, ka kai Usman ne, ka kai Aliyu ne, amma sun bayar kuma sun je da su ake kuma duke su da ita ake. To Allah ta'ala iya cewa wajahidu bi amwalikum wa anfusikum in kun fita infiru kifafan wasiqalan, kun fita talakawa da masu kuɗi, to ku yi jihadi din wajen ɗauka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma rayuwarku. Sahabbai nawa akan kariyar manzon Allah ajalin sa yazo musu, akan a harbi manzon Allah ko a sauke hidima shi sahabi sai zai bude girjin sa mahin ya fado girjin sa, wannan ya fa a girga, akan wani abu ya samu manzon Allah kware ya sami jikin sa, haka suka yi. Wannan shine gaskiyar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masoya manzon Allah na gaskiya kenan, sun bada dukiyar su, sun bada rayuwar su, sun bada lokacin su. Amma wani abin mamaki ba su maulidi ba, wallahi ba su maulidi ba, duk wannan son da suke yi wa manzon Allah da su bada dukiyar su, su bada rayuwar su, wallahi ba su maulidi ba. Kaga ai son manzon Allah a gun su zamu kwaikwayo, yanda ake yi wa manzon Allah da a gun su zamu koya, tunda sune iban farko, sune sabiqul awwalun. An fahimta? Allah ya ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, ku yi jihadi wajen daga addinin Allah da dukiyoyinku kuma da rayuwarku. Sai Allah ta'ala yake cewa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, wannan shine mafi alkhairi gare ku, matukar kun san irin roman da ake samu a wajen jihadi domin addinin Allah ya ci gaba da rayuwa kuma da dukiya. Na ma ya ci gaba da
law kana haram قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
الله كيتشوا لو كان أرضا قريبة دادي أتشي وات اتفيا تيتسوم أرضا قريبة ونطلن أرني نوانو كوني دزا أجي أسامو أبو الدنيا. أم بيمتا yar fita ce mai moro-moro haka, za a dan fita awa ɗaya awa biyu a samu madudin kudi a dawo da shi, shine ardan qariban wa safaran qasidan, da dai a ce kuma wata tafiya ce, ai wata tafiya ce takeicciya, ai mutawassila. Ardan law kana ardan qariban wa safaran qasidan, suka fasara safaran qasidan da safaran mutawassilan, yar takeicciyar tafiya, amma za a samu abun duniya a ita. To da a ce irin wannan tafiyar ce, Allah ya ce lattaba'uka wallahi sun bika. Wannan maganar ana yi wa munafikai ne, da an san abun duniya za a samu, yar tafiya ce nan da nan za a dawo, ba ta da tsayi sai samun alkhairi da ganima. Allah ya ce wallahi sun bika, amma walakin ba'udat alaihim shuqqa, sai dai sun gujewa wahala. Ashuka bidammat alashin shine almasafa dawila, sun gujewa tafiya mai nisa, tunda daga Madina zuwa Tabuk ba karamar tafiya bace, tafiya ce mai nisa kuma lokacin tsananin rana da zafi, wannan wahala sai suka guje mata. Amma Allah yake cewa tafiya ce takeicciya kuma duniya za a samu, wallahi sun bika. Yasa wannan iya cikin alamin da ake gane munafiki, ingu ana samun moro-moro a gun to za ga su ne a gaba, amma in wahala ce aiki ne tsantsa, wallahi in an fara da su ba za a ji ƙarfi da su ba. Wannan nasosi duk sun nuna alamun munafukai ne wannan, ko kuma suna yin abu don duniya ta gani, amma duk abin da ake a ɓoye to ba su a ciki. An fahimta? Yasa wani Aliyu Jarimi, Mustafa Aliyu Jarimi, wanda ya rubuta littafin Al-Balagatu Wadhiha, yake cewa madalla da mutanen Madina hali irin nasu ake so, aka ce yuqilluna inda al-tama wa yukusiruna inda al-faza, yukusiruna inda al-faza'i wa yuqilluna inda al-tama. Yace daga cikin super mutanen Madina masu imani, to duk gunda ake sa ran samun abun duniya ba za ka gansa da yawa gun ba. Ko ganima aka samu aka zo ana rabawa, to sai ana tsani ai da wani muka je iya ina da wani muka je, amma ba za a zo a tsaya kan ganimar ana kallo ba ruwansu, sai dai abi mutun da rabansa zuwa gidansa a bashi. Amma in kana san dandazon su kaga sun fito kamar fari, to a ce hayya alal jihad, a zo a ce miki adidi to ko ina yi sun fito. Wannan sifar mutanen Madina ne, domin yawancin su bamu da fakai a ciki. Amma a yanzu idan kudi iya yawo, musamman a committee masallaci ko a wani foundation ko a wata kungiya, da kaje amma ba da mu aka ba kungiyar nan ba, ai mu ne gaba gaba, ai da har agaji nayi, to yaji labarin an sauke wata zakka a gunne. Amma an ce a zo a gyara, a zo a tafi, to ba za ka ganshi ba, ba uda da lahimin shuka. Wannan sifar munafikai ce, duk inda wahala suke basa so, duk inda ardan kariban kuma a gun suke. An fahimta? Sai Allah ta'ala ke cewa wasu ya halifu na billah, za ka ji su munafikan suna rantsuwa da Allah, lawai istata'ana, da dai mun samu iko mun samu dama, la kharajana ma'akum, wallahi da tare da ku za mu fita. In an je yaƙi an samu ganima an dawo, manzon Allah iya rabawa sahabbai ganima, sai munafikai zo su dinga lewa ago, ai lawai istata'ana, wallahi da mun samu dama, la kharajana ma'akum, wallahi da muna tare da ku. Ai Allah ya ce yuhlikuna anfusahum, suna halaka kansu da miran tsuwa suke yi, wallahi da mun samu dama da ku za mu fita, kuma ƙarya suke yi. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innakum lakadibun, Allah ya san makaryata ne, ko sun samu damar ma ba za su fita ba. Ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa wa fi hadhihi al-aya dilala ala anna ta'ammudu al-yamin al-fajir yuqtadi ila al-halak. Wannan aya tana nuna mana kanta duk mutumin da yake ganganta rantsuwa da gangan rantsuwar ƙarya, to iya jefa kansa cikin halaka ne. Tunda Allah ya ce za su yi rantsuwa da Allah da mun samu dama da mun fita, sai Allah ya ce yuhlikuna anfusahum, domin rantsuwar su ƙarya ce. Ka gane duk abin da za ka rantse da ƙarya a kansa, to halakan kake. Harkar siyasa ce, harkar kasuwanci ne, harkar shedar wani ne, harkar kushe wani ne, ka ce wallahi tallahi haka ne ko ba haka ba ne, ka halakar da kanka. Da nassin Alkur'ani yuhlikuna anfusahum, duk masu rantsuwar fajircin ƙarya akan wata buƙata su ta duniya ta biya, to Allah ya ce tabbas suna ɗaukan kansu na jiba sun halaka. Wallahu ya'lamu innahum lakadibun, haƙiƙa Allah ta'ala ya san cewa su makareta ne. Ana mana ishara lokaci yayi, abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Muna addu'a ga mahaifanmu, Allah ta'ala ya ji kansu ya sanya su su ƴan aljanna ne da mu gaba daya. Muna ƙara addu'a ga mu da zuriyarmu, Allah ta'ala ka ainihin shiri da mu tafarki madaidaici. Muna ƙara addu'a ga ƙasarmu da jiharmu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Muna ƙara addu'a duk masu taimakon addini a duk inda suke, Allah ta'ala ya taimake su. Kuma wannan shine darasinmu na tara a wannan sura mai albarka, suratul tauba, darasinmu na tara kenan insha Allah. Muna roƙon Allah masu taimakon addini a duk inda suke, Allah ka taimake su. Masu yi mana zagon ƙasa duk inda suke, Allah ta'ala kai mana maganin su. Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti, Allah ta'ala ka ba su lafiya. Mu kuma Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya da imani. Dukkan abin da muka sa gaba na alkhairi, Allah ka cimma mana shi. Duk abin da yazo mu na shari, Allah ta'ala ka tsare mu. Duk wanda yazo wannan majalisi, Allah ka maida kowa gidansa lafiya. Irin ladan da ake samu a wannan gurabi, Allah ta'ala ka sada rabanmu a ciki. Allah ka raba mu da rushewan aiki, Allah ka raba mu da rushewan aiki, Allah ka raba mu da inkizawar shedan, Allah ta'ala ka raba mu da rudin shedan, ya Allah. Allah ka tsare mana imanin mu, Allah ka tsare mana ayyukan mu, Allah ka tsare mana mutuncin mu, Allah ka tsare mana iyalan mu, Allah ka tsare mana addinin mu, Allah ka tsare mana dukiyoyin mu, Allah ka tsare mana rayuwar mu gaba daya. Allah muna neman tsaro da kariya daga gare ka, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.